sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 21 da 16, sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5 a jamhuriyar Niger. Haka ma a sauran tashoshin FM da za a iya kama mu a jamhuriyar Niger din sun hada da FM Nomad da Lon Niya Sarauniya da kuma hanyar sadarwa ta voahausa.com. a duk lokacin da aka so sai a dangwala voahausa.com domin a kama tashar. Masare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Asabar 30 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To, masu ayyukan ceto a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, na neman waɗanda ke raye bayan faduwar wani bene mai hawa 7. Ganin yadda tsagaita wutar Siriya wadda ta kai watanni 2 da kaddamarwa ke shiriri cewa Amurka na dada samun kanta cikin mawuyacin yanayi. Sannan wani dan kunar bakin wake ya halaka wasu yan shi'a 17 a wajen birnin Bagadaza.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yan majalisar dokokin jihar Bauchi sun bayo gwamnatin jihar umarnin ta biya albashin ma'aikatan da ake binta.
Mun cimma matsayin cewa a yanzu da nake wannan bayani mun tantance mutum wajen 32,000.
A can jihar Okunko an sace tsohuwar ministan ilimi ne. Komai ake ci game da gano wannan matar?
Sauran rundunoni na jihohi da ke makwabtaka da jihar ta Ogun suna bin sahun waɗanda suka sace wannan matar.
Haka kuma muna da rahoto akan hana wasu mutane yin zanga-zanga da gwamnatin ƙasar Niger ta yi. Kana Ibrahim Kalmasi Garba da muke nan tare da shi zai gabatar da shirin sa na amsoshin tambayoyinku, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu ayyukan ceto a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, na neman waɗanda ke raye bayan da ambaliyar ruwa ta sa wani bene na iyalai mai hawa 7 ya ruguje, ta yadda mutane akalla 7 suka mutu sannan wasu da har yanzu ba a san adadinsu ba suka makale cikin baraguzan. Hukumomi sun faɗi yau Asabar cewa an ceto mutane sama da 120 aka kai su asibitoci don masu jinyar raunukansu. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce faduwar ginin ta daren jiya Juma'a ta shafi ɗakunan ginin da dama da kuma wasu gine-ginen da ke kusa. Wannan katafaren ginin na unguwar, wato na unguwar matalauta ne da ke da mutane da dama a birnin na Nairobi wanda ake kira Huruma. Ruwa kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya da kuma gocewar ƙasa a sassa da dama na birnin, wanda hakan ya kawo cikas ga masu ayyukan ceton da ke ƙoƙarin kaiwa wurin. Tun da farko a jiya Juma'ar, mutane 3 sun mutu a wani sashen birnin bayan da ambaliyar ta sa wata katanga ta afka kan wani gini. Ganin yadda tsagaita wutar Siriya wadda ta kai watanni 2 da kaddamarwa ke shiriri cewa Amurka na dada samun kanta cikin mawuyacin hali, tana ƙoƙarin miƙa hannu ga Rasha a yayin da kuma take ta kafa kan Rashar ta fake da hakan. Ta baya-bayan nan a damuwar da Amurka ke ciki ta bayyana jiyas, wato Juma'a, bayan da jami'an Amurka da na Rasha suka haɗa gwiwa wajen neman tabbatar da tsagaita wuta a Latakia da gabashin Kurta, ciki har da tattaunawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da kuma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Ko a ƙarshen wannan tattaunawar za a kai ga tsaida matsalolin jin ƙai da ke ta ƙara ta'azzara, abu ne da sai an jira a gani. To, amma har yanzu akwai tababa mai yawa kan ko shin Rasha na sha'awar cimma wani abu bai cin surutu kawai. To, karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tuƙo mota daura da inda wasu ƴan shi'a ke hidimar ibada a wajen birnin Bagadaza, ya tarwatse ya halaka mutane aƙalla 17 ya kuma raunata wasu 40 a cewar ƴan sanda. Jami'an ƴan sandan da ke wurin sun ce an auna harin na bom ɗin ne kan wasu masu ziyarar ibada da ke ƙoƙarin shiga masallaci mai tsarki na Kadhimiya da ke birnin Bagadaza. To amma wasu jami'an kuma suka ce an auna harin na bom din ne kan wata kasuwa dake wurin. Har yanzu ba a san kowanne daga cikin bayanan biyu ne sahihi ba. Babu wata kungiya da ta gaggauta daukar alhakin kai harin. To amma a bayan wato amma a baya kungiyar ISIS ta dau alhakin kai hare-hare makamantan wannan waɗanda aka auna kan ƴan Shi'a masu ziyarar ibada daura da birnin na Bagadaza. Kowace shekara akan girmama wani imam na ƙarni na 8 mai suna Imam Musa Al-Kathim a wannan masallacin wanda shine na 7 a jerin manyan malamai 12 da aka fi girmamawa a mashabar Shi'a. Jiya Juma'a Donald Trump ya je yakin neman zaɓe a jihar California dake gabar tekun Pacific a Amurka, inda ya wuce ɗaruruwa masu zanga-zanga a wajen dandalin babban taron jam'iyyar Republican na shekara-shekara da ke kudu da San Francisco, inda ya yi jawabi ga jami'an jam'iyyar a jihar wanda za su yi tasiri sosai kan wanda za a zaɓa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican don zaɓen da za a gudanar a watan Nuwamba. Shi ma Senator Texas Ted Cruz zai yi jawabi a wurin taron na kusa da San Francisco a yau din nan Asabar, a daidai lokacin da tawagar yakin neman zaɓensa ke baza dubban 'yan sa kai gabanin zaɓen fidda ɗan takarar da za a yi ranar 7 ga watan Yuni. Shi kuwa gwamnan Ohio John Kasich, wanda shi ne na uku kuma na can baya a takarar, ya yi jawabi ga wakilan zaɓe ko delegate da daren jiya Juma'a. Sakamakon da ba na hukuma ba na zagaye na biyu na zaben majalisar dokokin Iran na nuna cewa ma'abuta sauyi kuma masu sassaucin ra'ayi da ke dasawa da shugaba Hassan Rouhani sun ci kujeru fiye da abokan karawarsu 'yan rikon riƙau, kuma ga dukkan alamu za su fi tasiri a majalisar. Iraniyawa sun fara kada ƙuri'unsu ne jiya Juma'a don cike kujeru 68 da babu ɗan takarar da ya ci cikakken cinsu a zagaye na farko na zaben wanda aka gudanar a watan Fabrairu. A zagaye na farkon ma ma'abuta sauyi ne suka fi cin kujeru.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To madalla, bari mu faro takon da batun biyan albashin ma'aikata a jihar Bauchi, wadda majalisar dokokin ta bada wa'adin sati guda kacal a biya. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ganawa da manema labarai, dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar kirfi Ibrahim Galadima Badara ya tabbatar cewa akan tantancewa din ya shaida musu cewa zai biya ma'aikatan.
Shi mai tantancewa ya tabbatar mana da cewa ya tantance iya numan da aka bashi, kuma ya mika ma akanta janar kuma ya alƙawari duk waɗanda aka tantance nan za a biya su.
To shi babban akanta din nan ya gaya muku akwai kuɗi a ƙasa wanda yake za a ma biya mutanen da aka tantance su?
Ƙwarai da gaske
ya gaya muku?
Ya gaya mana, ai bai ce mana babu kuɗi ba, ya ce za a biya su.
Shi ma da yake bayani wa taron 'yan jarida, shugaban kwamitin tantance ma'aikatan barista Abubakar Abdulhamid ya yi bayani game da aikin tantancewar.
Duk mutanen da muke zuwa muke tantancewa akauntan janar shi ne yake ba mu list na mutanen. Mun cimma matsayin cewa a yanzu da nake wannan bayani mun tantance mutum wajen 32,000 wanda suka hada da ma'aikata na jiha da ma'aikata na karamar hukumomi guda 20 din nan da mutanenmu dattawa 'yan fansho na state da kuma 'yan fansho na local government da malaman makaranta, that is LEA, na duka wa'annan local government 20. Mun mika office din accountant general, kowanne muka tura sai muka tura shi da covering letter.
To sai dai kuma babban accountant general din Abubakar Gabi ya yi gum da bakinsa a lokacin da manema labarai suka tuntube shi. A halin da ake ciki, rahotanni na bayanin cewa akwai ma'aikata da 'yan fansho 105,000 a jihar Bauchin, wanda daga ciki an tantance wasu a yayin da dama suna jiran a tantance su, wanda aikin tantancewar kamar yadda shugaban kwamitin ya faɗi zai ɗauki tsawon wata guda ana gudanarwa. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa ga dan tilar makula da su.
To madalla daga wato albashi sai kuma na sace mutane a garkuwa da su inda yanzu haka a jihar Ogun aka sace tsohon ministan ilimi ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A lokacin da na isa hedkwatar rundunar 'yan sandan jihar Ogun da ke Abeokuta, an tabbatar mun cewa kwamishinan 'yan sandan jihar Alhaji Abdulmajid Ali tare da gwamnan jihar ta Ogun Ebukule Amusu sun dukufa wajen ganin cewa an gano waɗanda suke da alhakin sace wannan 'yan majalisar dattijan, kuma tsohuwar ministan ilimi sanata Iyabo Anisoluo. A sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ogun ASP Muyiwa Adejobi ya raba wa manema labarai, ya bayyana cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar Ogun da kuma sauran rundunoni na jihohi da ke makwabtaka da jihar ta Ogun suna bin sahun waɗanda suka sace wannan mata tun a shekaran jiya, kuma sun sha alwashin kama su tare kuma da gurfanar da su a gaban kuliya. Sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin yan uwan ita wannan tsohuwar 'yan majalisa da aka sace ya citara, inda ɗaya daga cikinsu da baya so na ambaci sunansa ya shaida mun cewa jami'an tsaro sun hana su yin magana ga 'yan jarida domin kada magana tasu ta shafi kokarin da ake yi na ceto 'yar uwar tasu. Sace mutane dai ba sabon abu bane a Najeriya, ko a kwanan nan ma dai sai da masu sace mutanen suka tilasta ma wani dan arewacin kasar mai suna Labaran Yawuri yin kaura daga mahaifarsa zuwa kudancin Najeriya, inda kuma ya shaida mun dalilin sa na yin wannan kaura.
Barayin mutane sun hana ni zama gida duk wata ina zuwa in ga iyali, yanzu haka sun addabe ni, sun neme ni Allah bai ba su sa'aba. Wajen wata na hudu da kwana 10 garin mu mahaifana ban je ba.
Masu sharhi kan harkokin tsaro dai sun bayyana cewa dole ne gwamnatoci su tashi tsaye wajen inganta jami'an tsaro da kayan aiki da kuma sanin ya kamata, da kuma samar da aikin yi ga dimbin matasa da yanzu haka ba su da aiki, kuma suke ji kuma suna gani yadda ake badakala da dukiyar al'umma yawaitan sace-sacen jama'a domin samun kuɗin fansa. Dai ya sanya wasu jihohi na Najeriya rantaba hannu akan dokoki na zartar da hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laifi ko hannu a sace mutane domin samun kuɗin fansa. Jihar Oyo da ke yammacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihohi na baya-bayan nan da suka rantaba hannu akan wannan doka. Abin jira a gani dai shine ko irin wannan doka zai taimaka wajen kawo ƙarshen sace mutane da ake yi a Najeriya da nufin karɓan kuɗin fansa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kun bari mu tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya wato Niger, inda hukumomi a kasar suka hana wasu gudanar da wasu mutane gudanar da jerin gwano. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutane da dama suna cewa jiya ya mutu kungiyoyin fara hula sun yi kira ba amsa ba, kenan busu da kowa a bayan su babu kaza. To kuma yau aka zo aka hana niyan da muka ɗauka na yin jerin gwano da meeting an hana. Kenan mutane abinda suke hudu su kansu ba su tabbata ba da haka, inda sun san ban mu da kowa a bayanmu da watakila za su bari a yi wannan jerin gwano a yi mitinkin kowa kuma ya sake ya kara gani da ban mu da mutane. To sai ba su yi haka ba, sai suka doki wani kuduri na hana wannan jerin gwano da aka so a yi, da saboda suna tsoron a yi mutane su yi amfani da daman da kundin tsarin mulki ba su don ba a so a ji abin da mutane ke hudu, kuma wannan ba gaskiya ba ne. To amma duk da haka nan mu kungiyoyi a saye muke, insha Allah za mu sake wayoyo jama'a, za mu kiraye su, za mu yi aiki mu wayar da kanun mutane da su gane da su fahimta da muna cikin wani irin hali wanda idan kowa bai gane ba da lalle akwai nauyin da ya rata a wuyan shi, shi zai tashi ya bidi hakkin shi.
Addu'o'in musamman na daga cikin jerin abubuwan da kungiyoyin na Resistance Citoyen suka kudiri aniyar gudanarwa a jiya Juma'a a ci gaba da nuna kin jinin gwamnatin ta Niger. Sai dai hakan bata samu ba a dalilin jami'an tsaron da aka jibge a kewayen babban masallacin Juma'a na birnin Yamai. Kafin hakan waɗannan kungiyoyi sun buƙaci jama'a su yi yajin aikin gama gari a ranar Alhamis ɗin da ta gabata saboda zargin gwamnatin da ƙoƙarin shimfiɗa mulkin kama karya. To amma kiran bai samu karɓuwa ba, abinda ya ba hukumomin na Niger damar cewa kungiyoyin na ƙawancen Resistance Citoyen ba su da jama'a tare da su, har ma tana mai zargin su da taka rawa da bazar wasu 'yan siyasa, zargin da tuntuni suka musanta. A ɗaya ɓangare na tuntuɓi Adamu Manzo, ɗaya daga cikin mashawarta a ma'aikatar magajin garin Yamai, bugo da ƙari jigo a ƙungiyar matasan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Yana tsammanin dai wannan su ne suke wata haka nan kamar ana tuka duka. Ita dokar da ta ba da tabbata izinin an ci takardar neman izinin gwanu. Ita dokar wannan ita tabbai ma magajin garin Yamai ikon ya tsaida.
Ba wato dai kana nufin zargin gwamnatin ku tana kama karya a nishar wannan magana bata taso ba?
Ai babu kama karya, kai kun ba a nishar ba, ai akwai kasashe nan kusa. A wasu kasa ce za a ce zai shiga cikin gidan radiyo da talabijin ya zagi shugaban kasa kuma ya kuma ya kai gidan shi ya kwanta. Lafiya ba wanda ya taba shi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madla, kada shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 da minti 16 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum, wai dan Allah sashin Hausar Muryar Amurka, wrestling wasa ne ko fada ne? Mai tambaya Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Assalamu alaikum sashin Hausar Muryar Amurka, dan Allah ku bani tarihin Goburawa da alakar su da Katsinawa. Mai tambaya Babangida garin Umaru Sabuwa jihar Maradi. Bari mu fara da tambaya kan ko shin gaskiya ce kokuwar Turawan nan ta wrestling ko wata dabara ce ake ma masu kallo? Idan mai tambaya Malam Usaini Dangote Karasuwa na saurare, ga masu abun wato editan wasanni na sashin Hausa Aliyu Mustafan Sakkwato wanda ya ce.
To, Malam Ibrahim, abinda zan fara su mutane su gane shi ne cewa kokuwa wasa ce. Kamar ƙwallon ƙafa, ƙwallon kwando, ƙwallon tebur da sauransu. Saboda haka ina so a ɗauki masu kokuwan nan a matsayi biyu. Na farko ‘yan wasa ne, na biyu wurin neman abincinsu ne, saboda haka aiki ne suke yi. Na uku, duk wasa da kaga ana yi irin wannan ta zamani kafin a yi ta an san wanda zai ci wannan wasa ɗin, saboda haka wannan kowa ya sani a cikin harkokin wasanni. Na huɗu, wasan nan ba gaskiya ba ne, ana yi ne saboda sha’awa. Saboda an san mutane, ai in ka lura fadan
Alhaji, in kace tun kafin a fara wasan an san wanda zai ci wannan wasa, wato kenan akwai yaudara cikin wannan al'amari koko dai?
Yaudara sosai kai, sosai suna yaudara mutane, amma ai mutane wani lokaci da gangan Ibrahim suke bari ana yaudara su sai su yi kamar ai kamar kallon sinima ne. Abinda kake gani a sinima ka san ba gaskiya ba ne, amma ka san wasu hakuka suke ana nuna sinima, gobe su Allah ga sunan ba a san wance wani ya mutu sai a yi ta kuka, gobe kuma suka ga ya sake fitowa wani sinima. Saboda haka an san wanda zai ci, sun sani suya-suya-su na ɗaya kenan. Na biyu, sau da yawa idan za su je wajen kokuwan nan jirgin sama guda suke shiga ko mota ɗaya suke shiga. Ai mun taɓa ganin lokacin da Sumati Igbo su wane ne suka je har Najeriya da sunan kokuwa. Suka bar America suka je suka sauka hotel ɗaya, da safe su je su yi kokuwa, da rana su koma hotel ɗin su kwana, sannan suka gama suka bar Najeriya suka dawo America tare.
Amma Alhaji, watakila shi abin da ke ba mu shi Dangote Karasuwa mamaki shi ne za ka ga an ɗau ƙato, an yi sama da shi, an yi ƙasa da shi, an ɗibga shi. Kana nufin duk wannan duk wasa ne ba ɗibgan mutum ake ba da gaske?
Shi ne abin na gaba da nake so mutane su gane, tun abin nan aikin mutum ne sai ka ƙware a kan shi. Ka san akwai hadda horo da ake bayo mutane, ba wai ƙarfinka ba ne, akwai abubuwa guda uku da suke cikin harkar ‘yan kokuwan zamani. Na farko, ana son a ga jikinka mai ƙarfi ne, wato yana da tsari, baka zuwa da katin timbi ko kuma ka tsufa ko shekarunka ba su kai ba a ce kai ko kwana ɗaya kenan. Na biyu, dole a ga kana da ƙarfin da za ka yi tsalle ko kuma a jefa ka kuma ka miƙe. Na uku, dole ka yi shi ta yadda zai burge mutane. Saboda haka abu ne na abin da Bature ke cewa entertainment na burgewa na ba da sha'awa saboda mutane su gani. Amma irin yadda ake kokon nan a yi tsari za ka ga mutum ka san tana da ƙa'idoji ma. Tunda in an kada mutum sai an ce ɗaya biyu uku duk ka kai an kai ko goma baka tashi ba da sauransu. A takaice ba gaskiya ba ce ana yi ne saboda sha'awa kuma an san mutane suna son kallon wannan abin. Ka ɗauki dambenmu na zamani na gargajiya da damben mu dambenmu na gargajiya sai ka kai ƙasa kuma da ka kai ƙasa shi kenan. To amma nan cewa ake in ma ka kai ƙasa sai an danne ka an yi wani ƙirga ɗaya biyu uku huɗu biyar. Sannan bankudan kuɗaɗe suke cikin harkar nan cikin wannan harkar kokowa ɗin. Miliyoyin daloli suke cikin kamfuna, musamman kamfuna suke shirya wannan sana'o'i din. Tunda akan ce akwai kambin duniya, akwai na America, akwai na ƙasa da sauransu. Saboda haka in ka ci ga abin da za a baka, ba gaskiya ba ce ana yi ne sana'a ce kuma wasa ce.
To amma Alhaji, watakila shi Dangote kara so da sauran masu kallon wannan wasa na wrestling. Suna mamakin ganin yadda mutane za su zo cikin wato kaga ƴan waɗanda za su kara ɗin kaga suna zagin juna suna barazana ma juna kaga in ma aka kada ɗaya daga cikin su koko aka ce an kada shi ko an ci a wasan za ka ga dai yana nuna baƙin ciki kuma kaga ma ya nuna alamar ya ji rauni koko ka ɗau kaga an ɗau kujera an kwaɗa shi da kujera ko kuma kaga an ɗau wani abu dai an kwaɗa mai. Duk kana nufin duk wannan tsari ne ba da gaske ba ne?
Duk tsari ne. Wato abin da nake so ka gane wato ita wannan kokowa Malam Ibrahim. Kamar da nace akwai horaswa a cikinta. Idan ma zaka jefa mutum kujera ka san da zaka jefa mishi ita kila ta kwas gane shi ko ta fada kan shi amma ba sashin jikinsa. Dan yanzu ka san jiki akwai wanda yake da laushi akwai wanda yake da tauri. Kaga kamar kwakwalwar kan mutum tana da wata kamar wata ƙwarya ce. Saboda haka in ka fasata da kyau za a iya bana a wurin. Ai kaga masu dambin Allah da Annabi irin su Muhammad Ali kaga abin da yake samu su ƙarshen damban su za su zo samu cututtuka. Kaga mutum jikin shi yana rawa saboda dukan da ya sha a kan shi. Ka taba gani wani dan kokowa da yake wani rawan jiki? Baka gani ba ke na ɗaya kenan. Idan ka lura kokowa nan in bayan tura a Amerika da Ingila, ka taba gani Larabawa suna irin wannan kokowa?
Gaskiya ban taba gani.
Indiyawa kana gani balle mutanenmu na Afirka suna gwadawa ka gane amma su ma sai sun zo sun kware saboda fasahu ne na yin wannan kokowa din ka gane ko akwai da zaka yi ka yawa sannan su wanda suke kokowa din dole su kirkiro kiyayya da gaba a tsakanin su saboda idan wani ya fito ga talabijin ce idan Allah hada ni da wani muka yi ido biyu da shi kare shi ta kare shi ma wannan ya ce naji abin da wani kaza yake faɗa do su rutu yake kaga ku ƴan kallon sai a sa muku jira da ɗanɗano jiran rabo ɗin nan kuna jira ku ga yaushe za a haɗu ne yaushe zai shago da ɗan duna da waye za su zo su kara.
Za a ji babi na biyu wanda kuma shi ne na ƙarshe a shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga babi na ɗaya na tarihin Goburawa da kuma alaƙarsu da Katsinawa. Idan mai tambaya na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da bayani.
So, da farko za mu fara daga kalmar gobir. Inda ta samu asali game da rubuce-rubucen magabata ko in ce masana tarihi. Magana ta zo ɗaya dangane da hanyoyi daban-daban na zakulo bayanai game da asalin kalmar gobir. Kalmar gobir ɗin nan ta ɗauko asali daga wata kalma da ake kira gobir. Gobir wasu jama'a ne waɗanda suka kafu a gabas ta tsakiya. Kuma yawanci labari ya zo ɗaya cewa zamansu a yankin ƙasar Yemen a nan ne aka ba su suna da matsayin wato gobir saboda yanayin wurin da suka zauna da kuma yanayin halayyarsu kasancewar su mutane ne masu sadaukai masu yaƙi. Na ɗaya kenan. Abu na biyu game da su waɗannan mutane gobirawa asalinsu akwai magana guda biyu. Na farko tarihi ya nuna cewa jama'a ne da suka taso daga ƙasar Misira wato ƙasar Egypt kenan a yanzu. Kasan dama ana cewa wato Misira ita ce cibiyar wayewar kan ɗan adam a duk duniya. Saboda Turawa sun zo suna nuni da cewa baƙaƙen mutane ko mutanen Afirka ba su da wayewa ta ilimi da wayewa ta zamananci sai da lokacin da Turawa suka zo yankin Afirka a karni na 19. To sai ake nuni da cewa kasar Misira ita ce cibiya ta wayewar kan dan Adam. Shi yasa kaga kasashe da dama sun zo sun yi ma kasar Misira mulkin mallaka, kama daga kasar Faransa, kasar Italiya, kasar Ingila da sauran kasashe da masu karfi. To su waɗannan gobirawa sun taso daga wannan yanki na kasar wato Misira, kuma ana nuni da cewa mutane ne da suka samo asali tun daga zamanin Annabi Nuhu. Wasu ma sun ce mutanen gobirawa wato daidaiku ne na daga cikin tsatsan Annabi Nuhu, amma babu wani abu da ya tabbatar da haka. To bayan sun bar wato Misira, dalilin barin su Misira saboda mulki irin na maguzanci da wani fir'auna da aka yi a wancan zamani da daddai na zamanin Annabawa, ya sa suka bar wannan wuri. Bayan sun bar wannan wuri sai suka shiga wurin da ake kira Gobur a yankin gabas ta tsakiya, wanda a nan ne suka samo asalin sunansu, har ake kiransu da suna Gobirawa. Sannan daga nan suka shiga yankin kasar Yemen, a nan ne suka yi yaƙi da waɗanda suka zo suka tadda a wannan wurin, saboda yaƙi yana daga cikin tsarin rayuwarsu. Bayan sun yaƙi da mutane sun ci su da yaƙi, sukan bar garin su ƙara gaba. To bayan sun bar yankin Yemen sai suka yi yamma, suka tafi kasar Libya suka je suka zauna. Da suka je suka zauna a cikin kasar Libya ba su daɗe sosai ba, suka sake matsawa suka shiga cikin yankin Sahara. A nan ne suka ɗauki lokaci mai tsawo suka zauna, suka kafa garuruwansu har da kasuwanni da kuma abubuwan da ya shafi harkokin more rayuwa.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin babi na ƙarshe na waɗannan amsoshin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Aliyu Mustafan Sakkwato da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To ma dalla, an saurari Ibrahim Kalmasi kenan da muke tare da shi nan yanzu haka, kuma ga shi ya dawo da shirinmu na ƙarshe.
To a takaice, masu ayyukan ceto a Nairobi babban birnin kasar Kenya na neman waɗanda ke raye bayan faduwar wani bene mai hawa 7. Ganin yadda tsagaita wutar Siriya wadda ta kai watanni 2 da kaddamarwa ke shiriricewa, Amurka na daɗa samun kanta cikin mawuyacin yanayi. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka wasu 'yan shi'a 17 a wajen birnin Bagadaza. Jiya Juma'a, Donald Trump ya je yaƙin neman zaɓe a jihar California da ke gabar tekun Pacific a Amurka, inda ya wuce ɗaruruwa masu zanga-zanga a wajen dandalin babban taron jam'iyyar Republican na shekara-shekara da ke kudu da San Francisco, inda ya yi jawabi ga jami'an jam'iyyar na jihar waɗanda za su yi tasiri kan wanda za a zaɓa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican. Sakamakon da ba na hukuma ba na zagaye na biyu na zaben majalisar dokokin Iran na nuna cewa ma'abuta sauyi kuma masu sassaucin ra'ayi da ke ɗasawa da shugaba Hassan Ruhani sun ci kujeru fiye da abokan karawarsu 'yan riƙon riƙau, kuma ga dukkan alamu su za su yi tasiri ko za su fi tasiri a majalisar. Iraniyawa sun fara kada ƙurƙunsu ne jiya Juma'a don cike kujeru 68 da babu ɗan takarar da ya yi cikakken cinsu a zagaye na farko na zaben wanda za a gudanar ko aka gudanar a watan Fabrairu. A zagaye na farkon ma ma'abuta sauyi ne suka fi cin kujeru.
To madalla, duka kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin, sai an jima da dare a jimu da sabon shiri tare da Ibrahim ɗin. Yanzu Amadu kuwa da kuwa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka min domin gabatarwa, da Caleb Jettacho wanda ya bada umarni, sai injiniyan mu Justin, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima da dare, mu sake dawo muku da wani sabon shiri.